Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 10 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba ya kuma kire ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji tattaunawar da muka yi da Professor Suleiman Ilyas Baguru wanda yake shine shugaban asusun Ted Fund a Najeriya akan kurafi da wasu makarantu suke yi cewa ana maida su wato sanyar ware ba samun tallafin da ya kamata a basu. Bayan haka kuma zan kawo shirin a dawo lafiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Suleiman Mummuni Barma kuma na tafi da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Akwai wasu sakonni da kuma sarare kuke aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakinsa Mike Pence da sauran jami'an gwamnati yayi gaban kansa wajen gayyatar Taliban a mashakatar Camp David don tattaunawar zaman lafiya. Dama na yi amfani ne da shawarata, abinda Trump ya gaya ma manema labarai kenan jiya Litini. Ya kara da cewa mun shirya ganawar, dama wannan ra'ayina ne, kuma soki ganawar shi ma ra'ayina ne, ban tattauna da kowa ba. A wani sakon Twitter, Mr. Pence ya tabbatar da abin da Trump ya faɗa. Hakika ya shugaban ƙasa, wannan irin labaran ƙaryan nan ne. Makiran kafafen yaɗa labaran nan ba su tuntubi ofishinmu kafin suka yaɗa wannan labarin ba. Da a ce sun tuntubi mu, da mun gaya musu cewa dama muna masu cikakken goyon bayan shawarar da ka yanke, a cewar Pence. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Burtaniya ta yi watsi da shirin Prime Minister Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar Burtaniya daga Turai ba. Johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar 15 ga watan Oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarin nan nashi na ficewar na wato ko Brexit gabanin babban taron shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU. Bayan ƙuri'ar ta bijirewa da aka kada jiya Litini, Johnson ya aiwatar da shirin nan nasa da ake takaddama a kai na dakatar da majalisar dokokin na tsawon makonni 5 har sai sarauniyar Ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin. Mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnati za ta aiwatar a shekara mai zuwa. Watsi da batun gudanar da wani sabon zaɓe da majalisar ta yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da sarauniyar Ingila ta bayar da goyon baya ga ƙudurin dokar hana Johnson aiwatar da shirin na Brexit ba sharaɗi, wato ficewa daga tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da an zayyana yarjejeniyar rabuwar ba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta bayyana abinda ta ce wani boyayyen wurin haɓaka nuclear Iran ne a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin daɗa janyo matsin lambar ƙasa da ƙasa kan Iran ɗin don ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da kuma burinta a yankin baki ɗaya. A wani jawabin da ya gabatar a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Isra'ila jiya Litini wanda aka yaɗa a gidan talabijin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nuna abin da ya ce wasu hotunan wurare ne da taswira da aka ɗauko ta wajen amfani da tauraron ɗan Adam na wurin da ake shirin nukiliyar a yankin Abadi da ke tsakiyar ƙasar ta Iran. Netanyahu ya ce an samu wannan bayanin ne daga wani wurin ajiyar bayanan nukiliyar Iran wanda wasu 'yan leƙen asirin Isra'ila suka sato daga Tehran, babban birnin ƙasar Iran, tun a farkon shekarar 2018. dama a baya ya taba cewa akwai wannan wurin ajiyar bayanan a wani hoton wurin na Abade wanda aka dauko daga sararin sama a ƙarshen watan Yunin wannan shekarar. Ana iya ganin wasu gine-gine da dama a kurkusa da juna a wani wuri mai cike da tsauni. Sai kuma Netanyahu ya sake nuna wani hoton kuma na wannan wurin wanda aka dauko a ƙarshen watan Yuli da gine-gine duk a rushe. Ya ce Iran ta shafe wurin bayan da ta fahimci cewa Isra'ila na sane da kasancewarsa. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai biyu waɗanda ba a tantance ko waɗanne iri ne ba a yau dinnan Talata. Yan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewar ta ce a shirye take ta sake shiga tattaunawa da Amurka kan batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. An harbo makaman ne daga lardin kudancin Pyongyang zuwa teku daura da gabar gabas bisa ga wata takardar bayanin hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Ba a samu wani ƙarin bayani nan da nan ba game da wannan gwajin makaman wanda shine na goma da Koriya ta Arewa ta yi tun daga farkon watan Mayu. Gwamnatin shugaba Trump ta ce yawan bakin hauren da ake kamawa akan iyakar kudancin Amurka ya ragu da kashi 22 cikin 100 a watan Agusta. Sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar Mexico ke bayarwa ne wajen fatatakar masu shigowa ba bisa ka'ida ba. Muƙaddashin kwamishinan hukumar kwastam da kare kan iyakokin Amurka Mark Morgan jiya Litini ya ce yawan bakin hauren da aka kama ko kuma aka kore su suka koma a kan iyakar Amurka da Mexico kimanin 64 ne a watan Agusta. Ya ce wannan adadin ya gaza na watan Yuli da kashi 22 cikin 100, sannan ya gaza na watan Mayu da kashi 56 cikin 100. Duk da wannan raguwar masu shigowa ba bisa ka'ida ba, kaman da aka yi a watan Agusta shine mafi yawa a lokaci irin wannan cikin shekaru fiye da 10. Masu ayyukan ceto a Bahamas na ci gaba da famar neman gawarwaki na mutane da kuma waɗanda ke raye a cikin ragozan da suka biyo bayan barnar da mahaukacin guguwar nan ta Dorian ta yi, a yayin da 'yan sanda kuma ke kira ga mutane da su yi rajistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu. Jiya Litini 'yan sanda sun ce adadin mutanen da suka mutu zuwa yanzu 45 ne. To amma suna kyautata zaton adadin mace-mace zai ci gaba da ƙaruwa ganin ana daɗa gano gawarwaki. Ɗaruruwan mutane kuma dubbai aka yi imanin cewa sun ɓace bayan aukuwar mahaukaciyar guguwar nan. Mako guda da ya gabata a matsayin mahaukaciyar guguwa ta mataki na 5 da iska mai gudun kilomita 320 a sa'a guda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Duk da gwamnatin Najeriya ta ware makudan kudade da suka kai wato sama da naira biliyan 200 wa asusun tallafawa ilimi na Ted Fund, wasu makarantu a ƙasar suna korafin cewa kudaden ba su kai gare su. Abokin aikinmu Yusuf Ali Halinde ya tattauna da shugaban asusun Ted Fund Professor Suleiman Ilyas Baguro akan wannan batun. Ga bayanai da professor yake masa akan korafin makarantu.
Babu saniyan ware, amma ai gwamnati dama gwamnati shirinta shine ta taimaka ma wanda za a taimaka musu, wanda kwa in koda an ayi bincike za ga cewa ya kamata su din ne a ba su fifiko wajen taimakawa. Wato musamman yau bisa ga dokarmu ta Ted Fund sai dai makarantun gwamnati ta tarayya da kuma ta jihohi. Wannan categories guda uku din jami'oi, makarantun fasaha da abin nan kimiya da kuma na koyar da horar da malamai. To waɗannan aka tun can dama gwamnati ta riga ta amince kuma aka yi nuna dokanmu cewa ba a taimaka wa makaranti masu zaman kansu. to na ji irin watakila irin su ne suke ta kore
kwakwar gari. Makarantun gwamnati kamar a jihar Kano akwai college horas da malamai ta jihar Kano sun yi korafi a ƴan watannin baya cewar ba sa cin ba su da wani abu da za a nuna a ce gashi sun ci gajiya ta wannan kudade da kuke bada hasali ma akwai waɗansu jami akwai su ma daban da suka kawo irin wannan korafe-korafe.
To bari wani abu muna da jihohi wanda suna da makaranti da suka fi ɗaya biyu uku hudu yawwa to mu kuma dama ai shirin da aka yi din lokacin ba dauka cewa domin ba za a bari ni wani tambaya an ce tunda ke kace makaranti na jihohi ne yau in ka zaga yau bayan wannan hira da nake da kai zaka lura cewa in ka je makaranti na jihohi project ta Tetfan su suka fi yawa so in dai har akwai korafi cewa ko wata kila a ce ana ba Tetfan laifi to ba kyauta bana ba tunda yake ba mu ne da makarantin nan ba da a ce makaranti ta tarayyar ne sai cito amma zaka samu wani jiha tana da misali polytechnic guda daya wata tana da biyu uku hudu wani ma wata kila su fi haka to mu kuma dole ai adalci ana adalci ba za a dibi kudi a zuba ma jiha daya a bar sauran ba to wannan ka'ida na cewa ai adalci ma kowa shi yasa in kana da area dokarmu da muke da shi ne a shekara daya ba za mu ba da taimako ma makarantar da ya wuce daya ba in dai suna da guda uku hudu to sai sauran sun jira bayan shekara hudu a zaga na ji da ka gane nufi na to so wannan laifin ba tamu bace mu yi kokarinmu ina ji ka gane wannan wurin
to akwai magana da ake yi da dama da wasu masana ke ganin cewar kamata a ce a fifita bada wannan tallafi da kuke badawa ga malaman jami'o'i ko malaman wa'annan makarantu dan zuwa kasashen ketare su yi karatu me zai sa ba za a ba su tallafin a makarantun da suke cikin Najeriya dan a bunƙasa ilimi a Najeriya ba hasali ma suna ganin cewar ai ana iya dauko farfesoshi daga jami'o'in da suke manyan jami'o'i a duniya a kawo su nan su ainihin koyar da madadin koyar da dalibi daya ko malami daya su koyar da malamai goma me zai sa kudin ku ba zai mai da hankali wajen yin haka ba
eh to bari in fadi wani abu kace a nemo farfesoshi na waje su zo to in ka zo kana so kai koyar wa mutum amma inda za ka koya mashi ma watakila babu ma table na zama to wannan kuma ya saba da yanayi wanda kuma suna da komai to yalla bai mu mun gane da haka shi yasa muna kokarin mu yi gine-gine mu saka kayan aiki kamar yadda ka fada kuma ta wajen bada dama a je karatu muna da yawa da suke karatu a Najeriya yawa amma tunda yake ba zai yiwu ba cewa mu iya bada abin nan shi yasa ma muka bude window na cewa a taimaka ma wanda za su iya karatu har degree ta uku din PhD a nan kasa suna da yawa akwai da yawa kwa wanda akwai wasu kosashi wanda sai an je waje yawa so dan haka muna kokari mu ma cewa gashi nan muna kan gyaran gine-gine muna saka kayan aiki muna taimaka ma malamai mu a ganin mu bai kamata ya dade daga yanzu ba shekara 5-10-15 ya kai wani lokaci da zamu ce ba ma bukatar ma wani ya je kasan waje kuma ka ta domin mun gyaggyara jami'o'in tamu
to idan na fahimce ka yanzu kana so ka ce min kenan nan da ƴan watanni kadan idan akai bibiya za a ga ko ayyuka da wannan hukuma ta yi kasancewar yanzu akwai kuɗi sama da biliyan 200 da aka ce gwamnatin tarayya ta ware ma wannan hukuma don ta aiwatar da ayyuka za a ga waɗannan ayyuka da suka shafi gine-gine ainihin ɗaukan ɗawainiyar malamai su je karo karatu da kuma ainihin shi kan shi fannin bincike
bari in tabbatar ma da wani abu da kamun ku zo mu zo mu yi hirar nan na san tagaddi da na sa hannu yawwa na ba da dama a ci gaba an kusa ma a sake musu kuɗi a cikin wanda suka fara abinda ake kira procurement process a cikin ba kai watanni hudu uku ba sun gama har yanzu watakila nan da sati ɗaya biyu za a sake musu kuɗi to bari in faɗi wani abu akwai waɗanda ma an riga an sake musu kuɗi first tranche sun je har second tranche an saka musu kuma lokacin da aka ba su ma dama su yi amfani da kudin bai fi wata hudu biyar ba. So dan haka akwai cin gaba. Ina barin fadi wani abu yau, ina so tabbatar ma cewa bayan hirar nan nemi dama ka zaga, ka dibi jihohi hudu biyar ka zaga a kasan nan, annan ne zaka je ka ga cewa akwai cin gaba ayyuka ta tatfan ta hanyoyi iri-iri wanda kai ma baka taba tunani ba.
To madalla Professor Suleiman Ilyasu Baguro kenan a tattaunawa sa da Yusuf Aliyu Harande. Za ku ji ci gaban wannan hira a shirin ilimi garkuwar dan Adam da ke tafe. Sai dai kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne a nan sashen su na muryar Amurka. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Idan ana da raye da uwa ake, in ana maganar Najeriya, to ai ta arewa tana gaba, tunda farko to da je wata nana. Idan ana da raye da uwa ake, in ana maganar Najeriya, gar kasa ta arewa tana gaba, don kasa albarka ta muke, tabbata to ta she wata nana.
Madalla da fata an shakata da wannan wakar. Sai dai yanzu karfe 3 ne da minti 17 na dare, ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai dubi ne da irin dukiyar da ake kashewa wurin jinyar mutane da hatsarin ababen hawa ya raunata su, da kuma irin alƙalluma da mahukunta suke fitarwa akan hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana. Mahukuntan ƙasar sun ce Ghana tana kashe dala miliyan 230 a duk shekara wurin jinyar waɗanda hatsarin ababen hawa ya raunata. Babbar matsala a cewar hukumomin ita ce rashin isassun likitocin jinyar ƙashi a cikin ƙasar, lamarin da ke sa jinyar gaggawa na wahala. A cikin matakan da hukumomin gada suke ɗauka har da shiryawa 'yan jarida tarukan bita domin taimakawa wurin wayar da al'umma akan kiyaye hatsira akan hanyoyin ƙasar. A wani taron bita da aka shiryawa 'yan jarida a jihar Ashanti da wasu jihohi ukun arewacin ƙasar akan damuwar hankali da mutane da suka jikata a cikin hatsarin ababen hawa ke shiga, wani babban likitan tiyatar ƙashi da damuwar hankali a asibitin koyarwa na Kofu Anoche da ke Akumasi, Dr. Dominic Kunedu Yabuwa, ya kira ga ƙarin gangami da kuma saka jari a fannin jinyar ƙashi domin rage damuwar hankali tsakanin waɗanda suka ritsa a cikin hatsarin ababen hawa. Bancin ba kudin kudade da Ghana ke hasaran su a duk shekara wurin jinyar damuwar hankali. Akwai alƙalluma da ke nuni da cewa a duk shekara akwai sama da labaran raunuka 5,000 masu tsanani da ba su kai ga hukumomi. A don haka Dr. Yabuwa ya yi kira da a riƙa kai labaran damuwar hankali da kuma raunuka ga mahukunta. Sai dai ya ƙara da cewa dole mu yarda waɗannan matsaloli da ake samu ta hatsarin ababen hawa da suka hada da nakasa da mace-mace suna mugun lahani ga 'yan Ghana da tattalin arzikin ƙasar. A don haka dole ne a ba wannan fannin kulawa da ya cancanta. Wasu alƙalluma da sashen kula da motoci na ma'aikatar 'yan sandan Ghana ya fitar yana nuni da cewa ana ƙara samun yawan hatsarin ababen hawa a cikin ƙasar, lamarin da ke laƙume tulin rayuka akan hanyoyin ƙasar. tuni mutane 696 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekara, lamarin da ya karu da kashi 17.5 cikin 100 akan alƙaluman shekarar 2018. Alƙaluman dai suna nuni da cewa maza sukan fi mutuwa a cikin hatsara, yayin da wasu kuma suke cikawa a lokacin da aka isa da su a asibiti. An gano rashin motocin daukar waɗanda suka jikata a cikin hatsara zuwa asibiti a kan lokaci, da kuma ƙwarewar masu daukar su da ba su agajin farko ko kuma first aid yana cikin gudunmuwar da ke sa ana isa da su a asibiti da ke kusa domin a ceto rayukansu. A shekarar 2018 mutane 2,341 hatsarin ababen hawa ya kashe a Ghana, 795 a cikin wannan adadin masu tafiya ne da sawu. Hukumomi a Ghana sun kwatanta hatsarin ababen hawa a matsayin babban barazana ga kiwon lafiyar jama'a wanda ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa. To a nan za mu dasa aya, amma kar a manta, shirin a dawo lafiya zai rika kawo muku irin waɗannan alƙaluma daga ƙasashenmu lokaci-lokaci domin tunatar da mahukunta akan ayyukansu. To yanzu a madadin kowa da kowa a don sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya. Madalla yanzu kuma lokaci ne da Sulubu Muni Barma zai shigo mana da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitar, wacce ta ruwaito cewa bincike a kamfanin wayar sadarwar Nijar Telecom mallakar gwamnatin Nijar ya gano cewa an wawure makudan miliyoyin sefa daga watan Nuwambar 2016 kawo yau. Jaridar ta ce abin jira shine idan za a yi hukunci ga waɗanda ake zargi da wannan almandahana, a bisa la'akari da cewa babban daraktan wannan kamfani kusa ne a jam'iyyar PNDS mai mulkin Nijar. Jaridar L'Actualité na cewa ƙasar Nijar ta fara yunkurin ciyo bashin miliyan 500 na dalar Amurka daga Bankin Duniya kafin shekarar 2020, kamar yadda cibiyar bincike da nazari a fannin tattalin arziki Ecofin ta sanar. Kodayake ba a fayyace ayyukan da za a yi da waɗannan kuɗaɗe ba, bankin ya amince ya baiwa gwamnatin ta Birjira Fini wannan rance sakamakon lura da yadda ƙasar ta Nijar ta cike sharuɗan da aka gindaya mata, in ji L'Actualité. Jaridar Levanaman na cewa ɓangarorin da ke da hannu a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasar Nijar sun fara gudanar da wani taron tuntuɓa a garin Tilaberi don nazarin hanyoyin sake mayar da wannan ƙasa a sahun mambobin ƙungiyar fafutukar ganin an yi haske da adalci wajen tafiyar da harkokin ma'adanai a duniya, wato ICIE. Jaridar ta ce a shekarar 2017 ne aka dakatar da Nijar daga wannan ƙungiya saboda zargin hukumominta da muku-muku a sha'anin albarkatun ƙarƙashin ƙasa, lamarin da ya sa ƙasar ficewa daga ƙungiyar kwata-kwata. Mu rufe sharhin da jaridar Le Nouveau Républicain, wacce ta ruwaito cewa wata takaddama ta ɓarke a tsakanin asusun Niger Post da ƙungiyoyin malaman makaranta, bayan da asusun ya fara cirewa kowane malamin kwantaragi jika uku na sefa daga cikin albashin kowane wata ba tare da izini ba. Jaridar ta ce shugabannin kamfanin na kwatanta wannan mataki a matsayin wata ajiya, yayin da ƙungiyoyin ke cewa akwai wata manufa, saboda haka suka yi watsi da wannan tsari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ke bar mana.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rafkan Agashuwa, babban odita janar na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan yi kira ne ga gwamnati shugaba Buhari tare da gwamnonin jihohi suke ta cewa a yi riga, a yi riga, to fulani ba riga ba ce ta dame su. filayen kiwo da suke da shi wanda ake lawanai da hakimai da sauran mutane da masu hannu da shuru da ƴallan ansaba suke zuwa suke siyarwa wannan babban abun bakin ciki ne kuma shugaba Buhari ya manta da Fulani yana ba da gudunmuwa kullun akan ainoma ainoma to kuma wannan yana da asali tun zamanin annabawa har izuwa yau to kaga kiwo yana da asalin arzikin ne ma na kiwon zai fi na noman da mutane suke tinkawo to kaga ni ana wa ganin a irin fa'inta ta albarka ta fi yawa a gurin kiwo
assalamu alaikum gidan radio madara mun sunana Jamba Barau fata to kasuwa a garin fata ya farko na so ne ka sa gona na ta aziya ganin girma gwamnatin mu Haji Mai Malagu abin tsara suwar dan uwansa yayansa Allah ubangiji kansa Allah ya fasa masa sannan kuma muna tsara yabo da jina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci kuma ya ba haziki mace a gwamna Mai Malagu ne da mataimakinsa a cikin kwana 100 da ake kokarin shiga mun ga abubuwa na cigaba gaskiya sai addu'a sai godiya ga Allah
assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya ana wata ga wata aishe ba makarantar gade bane karaya aka samu al'ummar Najeriya muna kukan faduwar darajar ilimi ashe ilimin ma na dab da a rasa shi baki daya wai a ce dalibi ya gama karatun digirinsa na farko daga jami'a a tura shi yiwa kasa hidima wato NYSC amma tsabar lalace a ce bai iya turanci ba bai rubutu ba hasali ma dai wai a ce ABCD ma ya gagara da a ce wai NYSC sai manya amma ABCD ana ce sai yara ne to yanzu kam kayan yaran ma ya gagari manya rashin kula da malaman primary shi ya haifar da wannan bugu da kari gasa da ake yi na yanki yanki da addini da kuma kabilanci abinda nake so in shaidawa gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi da kuma na federaliya cewa shine duk kwagon da za a kashe da zimmar farfado da darajar ilimi a Najeriya in har ba a kula da jin daɗin malaman ba sunan kwagon asara na sake faɗi sunan kwagon asara Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya
kuma da Allah sai a ci gaba da aiko wani sakonni mu kuma da yadda Allah za mu rika kawo muku yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar muna da takaitaccen labaran duniya
to a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya karyata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakin sa Mike Pence da sauran jami'an gwamnati yayi gaban kansa wajen gayyatar taliban a mashakatar Camp David don tattaunawar zaman lafiya Isra'ila ta bayyana abinda ta ce wani boyayyen wurin haɓaka nuclear Iran ne a matsayin wani bangare na kokarin dada janyo matsin lambar ƙasa da ƙasa kan Iran din don ta kawo ƙarshen shirinta na nuclear da kuma burinta a yankin baki daya. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai biyu waɗanda ba a tantance ko wani iri ne ba a yau din nan Talata. Yan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewar ta ce a shirye take ta sake shiga tattaunawa da Amurka kan batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya.
To duka kuma abinda za mu iya kawo muku a wannan lokacin kenan sai can da la'asari ya zaji wasu abokan aikinmu wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umurni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Lopes. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima, salamu alaikum.